This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau daren yau Talata 13 ga watan Fabrairu shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa yau take ranar radio ta duniya, inda za mu ji tasiri da kuma alfanun da radio ke ci gaba da yi a wannan zamani. Haka kuma za mu ji irin kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta duk albarkacin wannan rana ta radio. Daga nan za mu duba ziyarar da 'yan wasan kwallon kafan Najeriya na Super Eagles kai wa shugaban kasa fadarsa. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bambam da Rama ta Garba za ta kawo mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin kasar Senegal ta haramta tattakin da aka shirya, sannan ta katse internet kan wayoyin tafi da gidanka a yau Talata. A tsakiyar zanga-zangar da 'yan kasar ke yi a sanadiyar jinkirta babban zaben kasar da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu da shugaba Macky Sall ya yi. Kasashen duniya sun yi tur da matakin da gwamnatin kasar take dauka kan zanga-zangar, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutum uku a wata arangama tsakanin masu boran da jami'an tsaro. Wani dalibi mai shekaru 22 a jami'ar Bergera kusa da birnin St. Louis na daga cikin mutane uku da aka kashe a ranar Juma'a, sai kuma wani dan kasuwa a birnin Dakar mai shekaru 23 da wani matashi mai shekaru 16 daga birnin Ziguinchor wanda aka kashe shi a ranar Asabar yayin da yake tsere wa jami'an tsaro. Zanga-zangar ta barke bayan da shugaba Macky Sall ya ayyana jinkirta babban zaben kasar da aka shirya yi daga ranar 25 ga watan Fabrairu zuwa watan Disamba, inda ya ayyana rikicin rashin cancantar tsayawa takarar wani babban dan takara da Sall ya ce barazana ce ga zabe mai sahihanci. Ana kyautata cewa za a ci gaba da duba yiwuwar yarjejeniyar dakatar da bude wuta a yau Talata, yayin da Isra'ila ta ce dakarunta sun kashe mayaka da dama a yankin tsakiya da kudancin zirin Gaza. Daga cikin kasashen da ake sa ran cewa za a yi zaman tattaunawar da su akwai manyan jami'an Amurka, Misra, Isra'ila da Qatar, lamarin da ya biyo bayan wata tattaunawa makamanciyar wannan a watan jiya wanda ya kai ga amincewa bayyana bukatar tsagaita bude wuta da zai bada dama a yanta mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza. Daga bisani Hamas ta gabatar da wata bukatar da Isra'ila ta ki amincewa da ita. Sai dai kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce duk da cewa babu alamun nasara tattare da tsarin Hamas, akwai damar ci gaba da tattaunawar. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'a da sanyin safiyar yau Talata a game da amincewa da kuɗin tallafi ga Ukraine, Isra'ila da Taiwan na kuɗi da yawansu ya kai dala biliyan 95. Sai dai yunkurin wannan matakin ya ci karo da 'yan adawa a majalisar wakilai da ke da rinjayen 'yan Republican. Kudirin da majalisar dattawa ta amince da shi da ƙuri'u 70-29, inda 'yan Republican sama da 12 suka mara wa 'yan Democrats suka fi rinjaye baya. Sai dai kuma majalisar wakilai ta danganta kin amincewa da ci gaba da tallafawa Ukraine da yunkurin bukatar daukan matakan tsaro a kan iyakar Amurka da Mexico. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da daukan waɗannan matakai a kan iyakar, kasancewar bai samu kwakkwaran goyon bayan mahukunta 'yan Republican ba a kan batun. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka na daɗa matsa lamba don ganin an dakatar da faɗa tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza na tsawon makonni 6 a wani matakin cimma tsagaita buɗe wuta na dogon zango. Biden da Sarkin Jordan Abdullah sun gana bayan da suka yi wata tattaunawa a fadar White House. Tattaunawar tasu ta mai da hankali a kan manyan ƙalubalolin da suka haɗa da yiwuwar Isra'ila ta kai hare-haren ƙasa a kudancin Gaza da kuma barazanar matsalolin jinƙai a ɓangaren fararen hulan Filastino. Biden wanda ya bayyana rashin jin daɗi da yadda Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bijirewa shawarar da ya bashi. Ya ce Amurka tana aiki da ƙawayenta a yankin don cimma wata yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta don a samu damar ƴanta mutanen da ake gurkuwa da su a Gaza da batun ƙarin agajin jin kai. Yayin da yake jawabi bayan Biden ya kammala jawabinsa, Abdullah ya sake bayyana buƙatar tsagaita buɗe wuta na dindindin.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumomi da masu sauraron shirye-shiryen gidajen rediyo na yabawa da tasirin rediyo ga wayar da kan jama'a cikin sauri da sauki, musamman a kasashe masu tasowa da ke da ƙarancin lantarki. Wannan na zuwa ne a ranar tunawa da rediyo ta duniya ta bana. Taken na ranar bana shi ne rediyo kafar sadarwa ta ƙarni wajen sadarwa, nishaɗantarwa da ilmantarwa, da ke nuna har yanzu ba a samu wata kafa ta goge tasirin rediyo ga wayar da kan jama'a ba. Nasir Almiyal Hikaya gare ka.
Hukumar Raya Ilimi da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta kullo da martaba wannan rana da aka fara tsarawa 1946, inda a ƙarshe bayan tuntubar masu ruwa da tsakiya 2011 ya sanya 2013 aka ayyana duk ranar 13 ga watan Fabrairu ta zama ranar karrama rediyo ta duniya.
Sunana Buhari Yunus Okumiriya, shugaban kungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana ta 13 ga watan biyu shekara ta 2024. Mutane muke alaka da su waɗanda in ba dandalin rediyon ba ba isa mai alaka da su ba. Rana ce wadda ta kulla mana zumunta wadda a faɗin Najeriya nan ba wata jiha da zan shiga in yi bakunci ta dalilin rediyo.
Da kullo da kafar sadarwar zamani ta yanar gizo, harin rediyo ke isar da sakonni zuwa kowane lungu na duniya tsakanin birane da karkara, dan kafar ba ta buƙatar wutar lantarki wajen cin gajiyarta. Ga abin da mai sharhi kan tattalin arziki da al'adu Aisha Zakari Yasmin ke cewa,
yanar gizo-gizo internet ita ma tana taimakawa, amma gaskiya ba kamar rediyo ba, saboda shi ba shi da filters ba kamar na rediyo ba. Bance na rediyo da abin da aka faɗa kamar magana ce ta Alkur'ani ba, amma a taƙaice yawanci mutane sun fi yadda, ko ni na fi yadda da maganar rediyo, saboda sukan yi kamanta ƙoƙari kafin su saki abu kai tsaye.
Shi ma Adamu Tahiru da yake yaɗa labaru ta kafar sada zumunta ya ce duk abin da aka yi don mutunta rediyo ba zai wuce gona da iri ba.
Primary school ana koya mana a cikin wani darasi da ake ce ma social studies kafafen sadarwa na tun asali inda aka fito, to gidan radio yana ciki, da na birni da na ƙauye suke jin labarai da kuma wasu abubuwa na sada zumunta.
Jagoran kungiyar muryar talaka a Najeriya da ke da membobi a duk faɗin ƙasar, Zaidu Bala Kofa Sabuwa, ya ce ba za a samu nasarar haɗin kan ƙasa ba in ba tare da tasirin kafar sadarwa ta radio ba.
Babu inda talaka ka dogara da sauƙin samun labari sahihi irin radio. Ita ce talaka zai samu labari cikin sauki. Kaga mutum ya sai ɗan rediyo ɗite da ɗan batura ne ya ɗaya kwanaki yana samun labari isasshe.
Hakika an samu gidajen rediyo a kusan kowane yanki da suka haɗa da na gwamnati da masu zaman kansu, inda bambancin aikin ya shafi masu tsage gaskiya, masu ririta ko ɓoye gaskiyar, da masu yaɗa abin da masu mulki ke so. Kafafen yaɗa labaru na matakin duniya na samun tagomashin aiki ba katsalanda. Aliyu Mustapha Sokoto shine shugaban sashen Hausa na muryar Amurka.
Wannan shi yasa ka ga wasu kafofin watsa labarai kuma na muryar Amurka suna da kuliyoyin masu bayan su masu sauraro su, saboda sun tabbata cewa abin da za su yi tsantsan gaskiya abin da ke faruwa kenan, ba wani abu da za a ba su yarda gaskiya. In fact a ƙarshen gaskiya ma babban takin muryar Amurka shine za mu ga gaskiya ko mai tashin ta kuma a har yanzu akan abin da ake kenan.
Adalci a kafafen labaru tsakanin dukkan sassa shike takaita mulkin kama kariya. Nasiru Adamu Alikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaidar Nasiru Adamu Alikaya. To har yanzu dai muna kan wannan rana ta rediyo, inda wakilinmu na kasar Ghana Rowan Abbas ya jiyo mana ra'ayoyin wasu masu aikin gidajen rediyo da ma ƙalubalen da suke fuskanta albarkacin wannan aiki.
Sunana Halima Kadri English. Na yi aiki a Ghana Broadcasting Corporation, former shugaban sashin Hausa. Wato san ce cikin aikin mu irin challenges din da muka fuskanta kan matan aure da asuba na tashi in ce za ni wurin aiki ba mota kai zaka nemi motan kanka at times ga mahaukata ga barayi na taba haduwa da wani yake ce mini wai shi masoyiya nace a kana da lafiya kuwa ko ya tsama irin matan nan ne wato wannan irin challenges din da muka fuskanta kenan
to sunana Salu Shaibu Sarauta dan jarida to abinda ya kwadaita mun shiga kun ce kama aikin jarida musamman ta huskar radio shine ganin cewa radio wato ta zama wata kafa da take da karfi wajen isar da sako ko barin murya ta je nisa
gaskiya na shiga cikin aikin radio saboda in ƙara tabbatar wa mutane abinda yake yana aukuwa wurin da mutane wato ba su sani ba ko ba su kai ba idan na gano wannan labarai to da yaddan Allah idan nazo sai ayyana musu wato in ba su labari ga irin abinda yake gudana a wani wuri da yake su ba su samu zuwa wurin ba ko kuwa kaiwa wurin ba magana ne gaskiya aikin radio wani sayin ba ya da ga masalar neman labari idan ka je zaka ga kaman wato ba a so a baka labari wani sayin ma wani duka sai ai muku
a lokacin da na shiga aikin radio da wato sama da shekaru 20 da suka shige dai wato mata ɗan kalilan ne ke aikin radio da harshen Hausa hakan na daga cikin abubuwa da suka bani sha'awa yasa na shiga wannan fagen a bangaren ci gaba dai kuma sun ce alhamdulillah yau aikin ta samu ci gaba mai kyau domin aikin 20 years ago ba shine aikin da muke gani a yau ba yau zaka ga cewa abu na faruwa kaman kifta ido kowa na da labari wanda alhamdulillah shine abinda muke fatan ya faru kuma hakan ya faru
shi dai radio hanya mai sauki wadda ke isa kusurwowi har gun mutane maras galihu ya bayar da dama na yin mahawara sama da karni kenan yanzu ba tare da la'akari da matsayin ilimin mutane din ba Radwana Lamu Kyara Abbasashin Gausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Radwan Abbas To daga Ghana kuma sai mu koma Najeriya inda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karrama ƴan wasan ƙwallon ƙafa na ƙungiyar Super Eagle wato da yaban cewar sun zama jakadun alfahari ga ƙasar har ya ba su lambar girmamawa da kyautar gidaje da fila a babban birnin tarayyar Abuja daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa
wannan bukin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta gurin karrama waɗannan ƴan wasa na Najeriya ya zo a daidai lokacin da cece ku ce baje cikin ƙasa yayin da suke ganin cewa sun yi rawar gani wasu ko haushi suka kwana da shi ganin cewa an kasa samu wannan kofi da Najeriya ta dade tana fatar ya zama abun alfahari gare ta sun dai shigo fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ne inda shugaba Bola Ahmed Tinubu yake tsumajiyar su karkashin jagorancin Senator John Owen Eno wanda shine ministan wasanni na Najeriya wanda ya gabatar da su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu har aka yi masu wannan kyautar babban jami'i a fadar gwamnatin Najeriya ta fannin yada labarai ga manema labaru Abdulaziz ya yi mun karin haske dangane da muhimmancin wannan karamawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi masu to wannan kana ganin zai karfafa gwiwar ƴan wasan a wasan da za a yi nan gaba ko kuwa akwai wani abu da suke neman a yi musu ta fannin wasannin nan domin ya kara musu karfin gwiwa
to dama wannan ita ce hikimar cewa duk da yanzu wasu zo na farko din ba a irin wannan kwarin gwiwa da ci gaban kasa musamman kuma kalaman da ya musu na alfahari da kasar su da kuma ci dogara da jajircewa domin bautawa Najeriya da kuma sa ta alfahari ba muna fara cewa abu ne da zai karfafa su a nan gaba da kuma na cewa idan wata gasar ta taso su yi abin da ya dace kuma su da kansu sun yi alkawarin wato yin kokari fiye da wannan karo na gaba
a waje daya wani kusa a tsare-tsare don kwallo na Najeriya wato Malam Nasiru Zahiruddin ya bayyana mun cewar ya kamata a ce inda Najeriya ta yi abin da kamata to a ciwo wannan kofin kuma yace yana da kunci yadda aka gudanar da kwallon har ma ga kasawa ƴan Najeriya inda yake cewa
ƴan Cote d'Ivoire in suna na uku ne ba Allah ya taimake su aka saka su suka ci gaba da tafiya to da suka zo na ƙarshen nan tunda aka fara wasan kai ka tabbata mutanen nan ƴan Cote d'Ivoire sun zo ne da kowacewa suna so su ci wasan nan su kuma ƴan Najeriya kawai suka ci gaba da wasan su yanda suka saba yi su je su ci kwallo ɗaya su dawo kuma su rufe gida. Su kuma waɗannan suna da yunwa cin kwallon a ƙasar su ake, a gaban ƴan kallon su ake yi. Wancan karin da suka yi wasa aka ci su a gidansu ba ta yi musu kyau ba, saboda ba irin jifan da ba yi musu ba da zagin da ba yi musu ba. Saboda haka ga akwai irin wannan, ya kamata a ce shi coach na Najeriya ya duba irin wannan abubuwan. Na biyu, inda muke da matsala shine midfield, wato tsakiyar fili, wanda anan ake shirya kwallo. Duk wata kwallo a midfield ake shirya. Kaga tunda muka rasa irin su Okocha a midfield din Najeriya, ake samun matsala, Najeriya ba ta iya kai gaci. To ire-iren wannan yanzu ya kamata a ce an duba wannan tsarin, an samo midfielders masu kwari waɗanda za a sa su rika taka leda a Najeriya.
Yanzu da yake shigo a Tinubu ya ba su wannan lambobin yabo da kyaututtuka na gidaje da filaye, kana ganin wannan zai taimaka ya ƙara musu kuwa da ƙarfin gwiwa nan gaba su yi abin da ya kamata su ba mara ɗakunya?
To ai, watakin lokacin da za a yi wasa na gaba, wanda shine kofin duniya na Amurka, Mexico da Canada, cikin shekaru biyu masu zuwa, wasu daga cikinsu duk ba masa cikin wannan tim ɗin, sun tsufa.
‘Yan Najeriya da yanzu sun fara sa ido su ga irin matakan da masu gudanar da kwallo ta Najeriya za su ɗauka wurin tattara kwararru da zaɓuɓɓuran ‘yan wasan kwallo wanda za su wakilci Najeriya a kwallon duniya da za a yi a shekaru biyu masu zuwa. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, a gaida Umar Faruk Musa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baga haka, a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. To, a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa yanzu karfe 3:46 na yamma. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke kewaya da mu sassan duniya don kawo muku labarai da suka shafi rayuwar 'yan Afirka da wasu al'adu da ke cin karo da namu na mutan Afirka. A cikin shirin na wannan makon, za a ji hanyoyi mababanta da ake tafiyar da aikin kula da 'yan gudun hijira a nahiyoyin Afirka da kuma tarayyar Turai.
Yanda muke mahida, an fita an je an yi faskare, sannan ka samu abin da zaka ci zaka sha. Mata sai dai su tafi su yi wanki, sannan a ba su dan masarufi abin da za su ci su sha. Amma wanda zai taimake mu ci da sha wannan babu, ba a mana ba.
Wallahi ne ma ne kawo musu dan kuma ga abubuwan da matsala da ta same mu a cikin Sudan din nan. Wallahi to mun zo mun zauna nan adare, ba wani tallafi da muke samu.
To, waɗanda kuka ji muryoyinsu dai wasu 'yan Najeriya ne da ke gudun hijira a ƙasar Chadi bayan da suka tserewa rikicin ƙasar Sudan. To, idan muka waiwaya ƙasar Italiya da ke nahiyar Turai kuwa?
Bacin dai an zo an karɓe ku, za a ce to za a fara duba ƙananan yara mara lafiya, sannan aka gama za a ce akwai mara lafiya a cikin ku, babu washe gari. Idan aka zo aka kirga ku, za a kawo muku abinci. Bacin an kawo muku abinci, za a kawo muku kayan sawa sababbi wanda za ku sa a jikin ku.
To, shirin na wannan makon ya ji ne daga bakin 'yan gudun hijira waɗanda dalilai mababanta suka tilasta musu barin ƙasashensu na asali. A cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban tare da ni, Ramatu Garba Baba.
Bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurɓa man gyaɗa zalla,
ka ana kwana ana kwana.
To, a shekarar 2023 da ta gabata, dubban 'yan gudun hijira daga Afirka ne suka yi nasarar shiga Turai ta tsibirin Lampedusa.
Ni sunana Abbas Rabiu Muhammad, na fito daga unguwar Badawa Galadima layin Malam Fari a jihar Kano. Yanzu ina zama a nan ƙasar Faransa. Kamar dai yanda mutane suka sani, kowa akwai yanayin yanda yake zuwa Turai. Wasu suna zuwa ta sama, wasu suna zuwa ta ruwa. To, kamar mu da muka yi, mun yi kokari mu zo ta saman, Allah bai yi ba, shine sai muka tafi muka biyo ta ruwa. wani al'amari ne na Ubangiji wanda dama ne hagga Allah. Kullum buri na shine Allah ya kawo ni Turai duk lokacin da nayi sallah ko kamsa salawat ko wata irin sallah ce ina addu'a Ubangiji Allah ya kawo ni Turai saboda gaskiya har ga Allah rayuwa tana Turai to wannan shine Ubangiji ya cika min buri na kamar yanda mutane wasu in ba su kuɗi ta sama za su yi min wannan in ba shi wannan ya ci min kuɗi da naga abin ya ki cinyewa na ce to shikenan bari in samu in shigo Tunisia daga Tunisia Allah ya sa kuma na shigo ta na biyo ruwa na taho.
To tsarin kula da ƴan gudun hijira a kasashen Turai dai ya hada da karɓar bakin hannu bibbiyu tare da tanadar musu duk abubuwan da suke bukata nan take.
Da aka ajiye mu aka zo aka karkasa mu aka ajiye mu ni inda aka kai mu wani gari ne ana kiran shi kusa da Akuna a Italy muka zo gari ya waye aka kira mu aka ba mu abinci aka ba mu kayan sawa aka ba mu canvas aka ba mu komai aka ba mu daman ga daki ba magana gurin da zaka kwanta aka ba mu to aka dau sunan mu muka zama members na cikin camp din zaman kam alhamdulillah abinci sai ka bari ko wata ran ka dabar kuma abinci ne wanda akwai kaji akwai kifi akwai menene wata ran sai na zubar ma da abinci tunda kin san na zo da yunwa a Italy ana bada euro 70 a Faransa kuma ana bada euro 200 idan an baka idan ba a baka gida ba za a baka euro 440 duk wata wannan euro 400 nan idan zaka kwatanta da naira gaskiya sai ka samu kusan naira 600 da wani abu ko fima a kuma wanda ake bayarwa a Italy in ka kwatanta shi dole zai kai ma kamar naira 200 duk wata da wani abu.
To bayan dai baransa tsibirin Lampedusa Abbas yayi kokari ya tsallaka zuwa kasar Faransa.
Bature to Allah ya saka mai da alkhairi. Na ga wani sai suka kira ni da hannu ce ma badan je ba da yake ba na jin yare sosai sai na ji kamar magana kudi ake sai na ce a ni yanzu fa in dai za a danga taba min wannan kudin na 400 akan wani ya bani gida to ni badan je ba yo ina zuwa gidan ne kuma sai na ce musu ni dan bal ne ina yin bal suka ce a lokacin ta fito da littafi a gurin ta shiga website na kwace-kwace haka ta dinga fitowa tana bincikawa kawai sai ta kira wani coach ya ce zai zo gobe har gida ya ba mu rendezvous kawai sai washe gari kawai sai ga coach din nan yaro yana zuwa sai ya ce min to shikenan in shirya ranar juma'a za mu je ni training a gani na ce mai to ina zuwa ranar juma'a ya dauke ni muka je muka yi training yana kai ni ina training a suka gani suka ce a to shikenan babu komai washe gari ya kara zuwa ya ga takarduna ya komai da komai ya ce okay to shikenan babu komai ranar asabar ana son za a yi mu register na league bukatun da sunan suna buga National League 3 suke bugawa D kamar irin amachiwa ta Najeriya kawai ina zuwa sai muka tafi aka mu medical checkup aka yi wasa yanzu ranar asallaha da in Allah ya da muna da league match ina cikin wanda za su buga to wannan wani abu ne na a ce a gode wa Allah ko da ma ba za su biya ni ba wannan ne abin jin dadi ne a gurina balle tunda za su danga biya na tunda in baka da takarda a nan Turai baka iya komai. Burina shine in Allah ya yarda burina buga Champions League Europe shine babban burina.
To kawo yanzu dai kungiyar tarayyar Turai ta ci gaba da fafutukar ganin ta dake da matsalar kwararar bakin haure waɗanda suke shigowa yankin taɓa rauniyar hanya. Guda a ƙasa kamar Chadi da ake da dubban 'yan gudun hijira da suka tserewa rikicin ƙasa Sudan na baya-bayan nan. 'Yan gudun hijirar dai na tserewa sansanin.
Mune wanda muka gudun hijira daga Sudan zuwa nan Adare ba wani agaji gaskiya muna cikin wahala muna shan wahala sosai ba wani tallafi.
Assalamu alaikum, ni ne Alhaji Lawli Shinkafi local government daga Zamfara. Mun yi hijira daga Sudan, mun zo a nan ne a Adare, sannan sarkin Adaren nan ne a sarkin Hausawa na Adare shi ke dan taimaka mana. Masu faskare suna faskare, masu aikin ƙasa suna aikin ƙasa, ba wani abun da ake bamu. To kuma an ce mu za a wancan rubutu da an kai ba a rubuta mu ba, kuma yanzu gashi an zo muna so a tallafa mana, a taimake mu don Allah a maida mu Najeriya.
Assalamu alaikum, ni ne Ado Ahmadu, mazaunin kasar Chadi da Sudan. Abubuwa gaba daya shafe mana wallahi, da Allah muna neman dauki a taimaka mana daga nan, ko hukumar Najeriya ta taimaka mana, da Allah ta kama na agaji.
Kawo yanzu dai kokarin da muryar Amurka ta shayi na tuntubar gwamnatin Najeriya kan bukatun waɗannan 'yan gudun hijirar ya ci tura. Sauraronmu, da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban, sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Kuma da la'agai da Ramata Garba. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa wannan karan a takaice.
To Sarfilu, a takaicen, gwamnatin kasar Senegal ta haramta tattakin da aka shirya sannan ta katse internet kan wayoyin tafi da gidanka a yau Talata a tsakiyar zanga-zangar da 'yan kasar ke yi a sanadiyar jinkirta babban zaben kasar da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu da shugaba Macky Sall ya yi. Kasashen duniya sun yi tir da matakin da gwamnatin kasar take dauka kan zanga-zangar wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane uku a wata arangama tsakanin masu burin da jami'an tsaro. Ana kyautata cewa za a ci gaba da duba yiwuwar yarjejeniyar dakatar da bude wuta a yau Talata, yayin da Isra'ila ta ce dakarunta sun kashe mayaka da dama a yankin tsakiya da kudancin zirin Gaza. Daga cikin kasashen da ake saran cewa za a yi zaman tattaunawar da su akwai manyan jami'an Amurka, Misra, Isra'ila da Qatar, lamarin da ya biyo bayan wata tattaunawa makamanciyar wannan a watan jiya wanda ya kai ga amincewa da bayyana buƙatar tsagaita buɗe wuta da zai ba da dama a 'yanta mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'a da sanyin safiyar yau Talata a game da amincewa da kuɗin tallafi ga Ukraine, Isra'ila da Taiwan na kuɗi da yawansu ya kai dala biliyan 95, sai dai yunkurin wannan matakin ya ci karo da 'yan adawa a Majalisar Wakilai da ke da rinjayen 'yan Republican. Ƙudurin da Majalisar Dattawa ta amince da shi da ƙuri'u 70-29. Inda 'yan Republican sama da 12 suka mara wa 'yan Democrats da suka fi rinjaye baya. Sai dai kuma Majalisar Wakilai ta danganta kin amincewa da ci gaba da tallafawa Ukraine da yunkurin buƙatar ɗaukar matakan tsaro a kan iyakar Amurka da Mexico.
To madalla, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Laraba, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar kodai yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu amaradin Aisha Ma'azir ta na kawo shirye-shiryen mu na yau da Fiona Nandudu wadda ta tare da hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Ni Sarfila Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.